Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Dalol, sai kuma Niya. Sai kuma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da hantsin yau Alhamis 27 ga watan Yuni shekarar 2019. Yanzu ma Daula Salim ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfi Lahashim Gumel da ma sauran abokan aiki. Muka sake dawo maku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na hantsi za ku ji cewa jakadan kungiyar tarayyar Turai a Nigeria, Ketil Carlson, ya kaddamar da wasu ayyuka na samarwa al'ummar garin Kwi a jihar Plateau tsaftataccen ruwan sha. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da Suleiman Muni Barma zai kawo mana. Daga nan kuma sai sharhin jaridin kasar Ghana, sai kuma ra'ayoyin da ku masu saurare kuke kira kuna bar mana ta wayar tarho. Amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfi Lahashim Gumel. Jiya Laraba, Majalisar Dokokin Amurka ta amince da wani kudirin doka da zammar magance matsalar jin kai da ake fama da ita akan iyakar Amurka da Mexico, wanda ya tanaji samar da karin kasafin dala biliyan 4 da kuma wasu sabbin ka'idoji na kula da bakin hauren da aka kama musamman ma kananan yara. Ƙuri'a da aka kada 84 ta amincewa, 8 ta rashin amincewa na zuwa ne bayan da gwamnatin Trump ta sha suka game da riƙon sakainar kashin da take yi wa kananan yaran da aka kama, sai kuma mutuwar wani mutum da ɗansa daga ƙasar El Salvador waɗanda suka mutu lokacin da suke ƙoƙarin ratsa kogin Rio Grande zuwa ƙasar Amurka. Babu sauran kokonto kan cewa halin da ake ciki akan iyakar Amurka ta Kudu babban matsala ce ta jin kai da kuma tsaro, a cewar Senator Richard Shelby dan jam'iyyar Republican daga jihar Alabama, wanda ya kara da cewa babu wata hujjar jinkiri wajen magance matsalar. Masu neman zama 'yan takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Democrat sun tafka muhawara da daren jiya Laraba a wani taron farko na kamfen da aka fara yi na zaben shekarar 2020. Dukkanin suna neman kayar da shugaban kasa Donald Trump bayan yin wa'adin farko a fadar White House. An fi mayar da hankali kan Senator Elizabeth Warren, 'yan majalisa daga arewa maso gabashin jihar Massachusetts, wadda sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin mutane ta nuna cewa tana dab da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a matsayin wanda ko wadda 'yan takarar Democrat za su zaɓa don karawa da Trump a zaɓen da za a gudanar ranar 3 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Senator Elizabeth ta fadawa masu kallon muhawarar kai tsaye a birnin Miami na jihar Florida da miliyoyin masu kallon ta akwatunan talabijin a fadin kasar cewa ina son na dawo da gwamnati ga jama'a. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden da ke kan gaba a ƙuri'un jin ra'ayi zai haɗu da sauran masu neman takara a daren yau Alhamis a fagen muhawarar, ciki har da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont da Kamala Harris ta jihar California, sai kuma magajin garin Pete Buttigieg na birnin Indiana da sauran wasu su shida. A cewar wani sabon rahoto, kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta yi wasu shirye-shirye na sake dawowa cikin sauri da kuma tsanani fiye da lokacin da ta fara ɓullowa a duniya. Rahoton na sake dawowar ISIS a karo na biyu ya duba yiwuwar maido da ta'addanci da cibiyar binciken yaƙi ta ISW ta yi. Haka kuma rahoton ya yi gargaɗin cewa zai yi ƙungiyar ta'addanci ta ISIS ta sake mayar da wani yanki a Siriya da Iraki, inda tuni ma ta sake kwato wasu wurare. Rahoton ya ce ƙungiyar ISIS cikin tsari ta riga ta kawar da dukkan shugabannin ƙauyuka da fararen hula waɗanda suka bai wa masu yaƙar ƙungiyar haɗin kai. Rahoton ya ƙara da cewa ta riga ta akaba haraji ga mazauna yankunan da ke goyon bayanta, tana kuma ci gaba da kawar da fararen hula da kwaci ikon wasu wurare a Iraki. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mata uku sun zargi tsohon shugaban kasar Gambia Yahaya Jammeh da yi musu fyaɗe da sauran nau'ikan lalata ta ƙarfi da yaji a lokacin da yake kan mulki. Mace ta hudu ta ce wasu hadimansa sun ajiye ta a wani ɗakin otal har na tsawon kwanaki uku don a yi lalata da ita ta ƙarfi da yaji. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ƙungiyar Trials International, waɗanda dukkaninsu biyu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne, sun yi hira da matan hudu har ma da wasu sababbin jami'ai takwas waɗanda suka ce suna da masaniya akan cin zarafin. Sun faɗi cewa Jammeh da hadimansa sun bayar wa matan kuɗaɗe da kyaututtuka har ma da tallafin karatu da kuma barazana cewa za a iya ƙwacewa nan take. Wasansu an ba su aiki a matsayin masu raba abin sha da shirya taruka, amma babban aikinsu shi ne biya wa shugaban ƙasa buƙatunsa na lalata. ‘Yar uwar shugaba Jammeh, Jimbi Jammeh, ana zargin ita ce ke taimakawa wajen samowa da kula da ‘yan matan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka sani, jihar Plateau na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fuskantar rikice-rikice. Don haka ne jakadan ƙungiyar tarayyar Turai a Najeriya ya sha alwashin taimakawa jihar. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji daga Jos ɗauke da cikakken rahoton.
Ƙungiyar tarayyar Turai ta yi alƙawarin ba da tallafi ta hanyoyi daban-daban don kyautata rayuwar 'yan Najeriya. Jakadan ƙungiyar tarayyar Turai a Najeriya Ketil Carlson ne ya bayyana hakan yayin da yake ƙaddamar da katafarin wurin samar da tsaftataccen ruwan sha da bahaya da ƙungiyar ta gina a ƙauyen Logomkwi a ƙaramar hukumar Yom da ke nan jihar Plateau.
We know that there are issues around conflictivity.
Jakadan na ƙungiyar tarayyar Turai Ketil Carlson ya ce sun san akwai matsalolin da suka shafi tashin hankali, tattalin arziki da cin hanci da rashawa da gwamnatin tarayya ke yaƙi da su. Su ne ita ma tarayyar Turai ke taimakawa don kawo ƙarshen su. Jakadan ya ce abu mafi muhimmanci shine inganta rayuwar al'umma.
And to do that we need to secure clean water, better health opportunities and of course we need to stop open defecation.
Ya ce don haka ne yasa suka nemi samar da ruwa mai tsafta da inganta kiwon lafiyan al'umma don hana yin bahaya a fili. Yankin Kuide a baya ya yi fama da tashin hankali da ya sanya al'umman yankin da dama suka yi gudun hijira. Na zanta da wasu mazauna yankin koyaya suka ji da wannan tallafi da ƙungiyar tarayyar Turai ta yi a yankin nasu.
Nuhu Yohana Devil, kwanakin baya da ana an cika su crisis nan, ba mu taba mun zato har wannan ruwan zai zo ba. Gaskiya muna ce mun gode ma Allah ba tun wannan ruwan. Gaskiya wannan ruwan.
Amma dama ta ina kuke samun ruwa?
Ganin ruwa kam gaskiya mun sha wahala ba. Mun dan tottona su rijiya dai, jiya sai a dan kewaye da drum sai a dan samu inda muna shan ruwa kenan.
Ni Malama Juliana James Dalio. Dama muna diba ruwa rafi ne, muna diba kuma rijiya. Sai rijiyan kuma ba kyau. Daga wurin aka gyara mana boho. Domin rashin ruwa ma yakan kawo ciwo daban-daban, ga su typhoid da su malaria, amma yanzu da muka samu wannan ruwan dole mu yi tsafta.
Basaraken gargajiya mai daraja ta ɗaya a yankin Ata Aten na Ghana wuri Yakubu Chaiman ya ce sarakuna za su ɗauki tsauraran matakai kan masu bahaya a sarari.
Iyojin da suka yi tunanin haka sun kamana wannan da ina zamanin mutane da yawa da su samu sauki.
To ɗazu cikin jawabinka ka yi magana wato rashin tsafta ko kuma yanda ake ba haya ko ta ina ɗin nan, akwai matakin da ku sarakunan gargajiya za ku ɗauka?
Sarai, wato mun ga cewa kullum ana gayawa mutane domin su yi abin da ya kamata a yi, ai kowa yana ga kuma kamar an matsa mishi. To mun so magani cewa tun da ake magana yanzu kowa bai kula ba, ai ya kamata sai mu nemi inda su din nan in sun je. Idan an ja musu kunne za su gane cewa a sha abin da suke ba daidai ba. To za mu kai su kotu.
Shugaban karamar hukumar Riyam Emmanuel Ɗanboyi Jigul shi ma ya yi tsokaci.
A rayuwar mutum in ba a samu ruwa ba rayuwar ba za ta yi kyau ba. Saboda haka duk wuraren da ba su da isasshen ruwa in gwamnati ya ce zai taimaka yana da kyau.
Sakataren gwamnatin jihar Plateau mai rikon ƙwariya Richard Tokma ya ce gwamnatin jihar ta ba da kashi 30 yayin da ƙungiyar tarayyar Turai ta ba da kashi 70 don gudanar da aikin ruwan sha a ƙananan hukumomin Riyam, Shandam da Kanam. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To ma Madalla a gaishe da Zainab Babaji kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:11 na dare ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, wanda ni Sulaiman Muni Barma zan gabatar. Da fatan ana shan hantsi lafiya. To yau shirin na kasa ba kasawa ba ya samu bakuncin ɗaya daga cikin fitattun na kasassun arewacin Najeriya mazauna yankin kudancin kasar, Muhammadu Bello da ake kira Baban Gayu, mai hayar baburan a Chapa da kurar dakon kaya a Ibadan, wanda Allah ya jarbace shi da gurgunta. Sai dai wannan bai katse masa hanzali ba, saboda haka ya dage shekara da shekaru wajen neman na kai ta hanyar wannan sana'a, wace a dalilinta ɗaruruwan mutane ke cin abinci a ƙarƙashinsa, lamarin da ya bashi damar samun karɓuwa a wajen al'umma, kamar yadda ya shaida wa wannan shiri a tantaunawar da ta haɗa shi da wakilin muryar Amurka Hassan Umaru Tambuwal. Ya kuma fara ne da yin bayanin yadda aka yi ya samu matsalar kafafu.
Gaskiya da baya ne, bayan ma na kai shekara 15, Allah ya daura mi ita a can garinmu Kebbi State, Bunza Local Gamman Raha. To irin wasan da muke cikin ruwa, irin ana ni kore ni sheko intuma cikin ruwa, kuma ni fasa kuma ni kare intuma, kuma ban kai da ruwan ba, sai ni kai bakin abin ga sai kafata ta kalle. Daga nan ne dai abin ya ita ci gaba, kuma aka zaunar da ni gida da dadewa, kuma ba akai ni asibiti ba. To kuma aka sami wannan gadon da aka sami, kuma sai ya lalata min kafar, kuma da sannan ba a cewa ba a da a tsakanin da Allah ya sannan garin mu babana ina ganin shi annan daya da masu kudi dai cikin garin Raha. To Allah dai ya kawo dai matsalar dai sai na zan hakan ga da yan kudi ka aiki da sannan da inda aka zo a gyara min daga Bunza Haraha ha Kano, ana iya zuwa a gyara min wannan abu. Ya kai Allah ya azo ma abu, kuma babu abin da zaka cewa, sai ni dauki abin ne dangana shi wajen Allah.
Wannan lura bata kashe maka jiki ba wajen yin sana'a ko ka je kai bara?
Gaskiya wannan lura tunan da ta sama a garin mu ma ban tashi ina mai da kaina ba a yamin wani abu, ko in ce yin bara a yamin wani abu, ko kuma a taimaka min da wani abu. A tashi na haka Allah ya yi ni dajitacce, har Allah ya kawo ni Ibadan. Ina a farko ina zaune a Lagos ne can bakin boda, kuma da niga tsangwama kwastan sun yi a sannan ma ina hito da ina ɗaukar kayaki, ana bani kuɗi na ana ɗan bani in na kawo wani abu a nan boda, sai kwastan waɗanda suka ɗauko kuma sai su sallame ni. To daga sannan niga tsangwama kwastan ya yi yawa da rayuwar Lagos, kuma yawan abin nan Lagos, hada-hadan Lagos ya yi mewa, sai ni komo Ibadan. Kuma da dawo Ibadan nan Allah ya haɗa ni dai, ina da masu kana da sannan ilan ina da mashi ya kai 15, kuma Allah ya haɗo ni da wanga Musa Alhaji Musa dan Tambuwal. To yanzu kuma shi ma yana bani mashin, da yanzu a takaice dai mashin din da a hannuna nashi ina kai 150. Yanzu dai yaran da a ƙasa garin ina da yara a ƴan garin mu, kuma ina da yara a dadin kowa, yaran da agwaja na dai insha Allah suna kai 150 in ba su yi ba, da ƴan baro da ƴan abin, kuma duk dai a ƙarƙashi na suka ce, kuma in wani abu na haka bida ni na kuma na riga na tsare kaina, ban sa kaina cikin rigima ba. In an ce ko wani na an ka ce Baban Gayu ya ce, yaron Baban Gayu na ya ce a bahi kaza, yana bahi a takaice, saboda yanzu a takaice dai na shekara kusan 20 tudun wulli, kuma babu wanda ni taba ci ma naira, babu wanda kuma ni taba ci ma kuɗi, ko in yaudare ko in mina na fan ɗaura rayuwata a haka gaba.
To waɗannan babura da katara haka ana maka aiki da su waton kabu-kabu kenan ko a caba sana'a ko?
Ana kabu-kabu da su in mutum a sati zai ba mu 7,000 in tsohona zai ba mu 6,000 mu kuma mu ba shi man jiye kuma mu ba shi abin ganga shi yana samu abin da ya ci muna taimaka ma yara sosai yaro da ya haɗa rida sai abin da ne waɗa ma can baya wanda muna taimaka musu don duk yaron da ya zo muna samun sana'a yi mu bashi in bai iya mashin ba sai mu ɗaubaro mu bashi a haka ne dai har Allah ya sa barukan ga daga gana tara wasu wanda suka mutu ba su aiki in mutane suka zo sai mu yi gwanjon su sai a sai she su
to yanzu da yake kana da wannan lalura ta kafa me ya karfafa maka na rashin yin bara
a gaskiya bai cikin raina a takaice a tashi da wannan abun bai cikin raina na yi buƙatar duk abin da nika bida in bida da ƙarfi na a bani saboda ganin nika rashin kawo gabe ana min komi ba babu abin da ban iyawa duk abin da mai kawa bi kai babu abin da ban iya kuma ina iya buguwan kana in zo har masu kawuwan suna shawon su zauna kusa gara a yanzu in koma gehe in zauna zuwa an jima kana samun mutum ya yi 30 kusa gara shi yasa ni ban iya wannan in maida hannu ba in ce wai a taimaka min ko a bani sadaka a ban iya wannan ko a ƙauyen mu ban tahi da wannan ba sun sani
me yasa ka zo nan Ibadan kabar arewacin Najeriya kana sana'a
to bari na arewacin Najeriya kasan ita wada haraka arewa take mutum ne mu yan arewa muna da wata matsala ko asidan ne ka fadi da mota ko mashin ya buge ka kafa ka ta debe ko hannunka ya debe abinda yan arewa za su fara cewa kawai ka je kai bara su ba su da rayuwa a tahi kai sana'a tunda in baka da hannu guda ka kawo kasuwanci ba a ci tunda baka da hannu guda ba a ci in baka da kafa guda ka kawo kasuwanci ba a ci ai tunda baka da kafa guda ba a ci to amma mu mutanen mu na arewa da masu kudin mu da manyan mu da mazan mu suna da wannan mutuwan zuciya da abu ya same ka abinda za a fara fada maka je kai bara ni kuma nigga tun tashi na waɗanda a gaba garan suna bara a walakanci ni gane su dan za ka ga mutum taggonsawa sai ya buwaye shi abin sawa ya buwaye shi ni ga wannan rayuwa a tai a girbi haci a kawo bakin garka ka zo ka zauna in ka zo ka zauna kila wani hizo daga a baka rabin dame hakan ga wai zakka ne ko kuma sadaka ne sai ni ga kai wannan abu ni ban taba ba wallahi ban taba ba ni ga ban iyawa akwai in ni hito ma almajiran da agarin mu suna cewa ai can takurmu mu ya kace kai ma za ka yi kaza da kaza suna da yemi irin suka rayuwa ganga ni kuma ba san rayuwa ta kuma kowa da irin wanda Allah ka yi shi namiji ni kuma ni tani ce wayin ga mutane in har suna ganin ni ma nan zuwa gaba in lalura ta kammin zan komo in zauna bakin garka a tare da muna a bani na zakka ba za su gani ba da haka sai ni bar arewa gaba din sai ni komo kurmi da zama anan Allah ya fara bani jari ya fara bani sana'a yi tun ina hakan ga tun ina kai tun ba a yadda da ni ba yo an kai hagen ko mutu ya zo da sunana ya ce yaron baban gayu ne to za a baka haraka yi ko bannan ko an ka kirwaya ta ka san da wane gari kaza kar ku damu saboda ni a rayuwata ko a garin mu ne san barawa kake baka zuwa nan ka zauna ban zama da barawa kuma in ga ragowar ki da yawan kwana sai kwana ban zama da kai saboda na san kulba dade sai kai mutuwan zuciya shi yasa har yanzu ba a taba kama ni da laifi ba anan tudun wulli ba a taba cewa ai baban gayu yayi kaza ba ko yaran baban gayu su yi kaza a na riga na dade ce Allah kuma ya taimaka na dau doka mai tsanani wanda in san ga lamarinka a can gida kai barawo ne to in ka zo nan ba za ka zama wajana ba sai dai in tura ka can lega akwai yan uwana ka tai can kai saran haki su kan saran haki na ba abin kaddaran mutane ta a kusa gare su ba ko kaddarori hakan ka ji wanda lamari na yake
wannan sana'a tana wannan sana'a ta babura da hake bada haya ko a caba tana biya maka bukata
a tsakani da Allah tana biya min bukata a cikin ka sha insha in ba wani kuma in yi abin da ni ga dama a yanzu ko mota uku gare ka masu bido ma kuɗi in ni ga dama in ba dan amu bazaranci wanda da yasa ciyo ne bai yi ba da in ni ga dama ko mota uku gare ka baka yi ni sake kuɗi wanda ka ga dama ba amma akan me ni na san ciyon kaina ba zan sake kuɗi da inda ba su hitowa ba duk inda ka ga na sa kuɗi a inda za su hitowa na in samu wani ba zan zauna a haka ba
ta ina ka sami wannan jari na sayan waɗannan babura
to ka san shi lamari wajen Allah wanda yake a sannu na faɗa maka kamanta da waccan sana'ar da nake in ni jebo da irin masu kuɗin da adda kayaki ka san kwastan ba su yawan takura muna in na ɗauko ɗan kayaki ni hito da su su kuma wanda addasu dan sallaman naira 10,000, 5,000, 6,000 haka dai. Har Allah ya sa da ni samu wannan abu kuma ni komo nan sai ni kama harkan masu suka kanga.
To masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za a ji cigaban wannan tantaunawa. Yanzu kam a madadin bakon shirin na kasa Muhammadu Bello Baban Gayu da wakilin sashen Hausa a Ibadan Hassan Umar Tambuwal, ni Suleiman Muni Barma da abokan aiki muke ce da ku, Allah ba mu alkhairi. Assalamu alaikum.
To an gaishe ka Sule, yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridan Ghana.
Jaridar Daily Guide da mu soma sharhin jaridun na yau. An kama mutum hudu da ke niyyar yin fashi da makamai. Jaridar ta ce an kama wasu mutane guda hudu a mahakan Kurubo, a waje Krom kusa da Jacobo da ke a gundumar Amasi Central cikin jihar Ashanti dangane da wani shiri na fashi da makamai. Waɗanda aka kama Prince Afful ɗan shekaru 28, da Emmanuel Kesi mai shekaru 19, Prince Aje shekaru 24 da Kwajo Sapon shekaru 27. An kame su ne jin kaɗan bayan an yi cinninsu ga 'yan sanda a Jacobo dangane da wannan shiri na kwashi da makamai da dasu gudanar a ranar Lahadi. Kwamandan 'yan sandan gundumar Jacobo Superintendent Abdullahi Idris ya faɗa wa 'yan jarida a ranar Laraba 26 ga watan nan na Yuni a wurin wani taro manema labarai cewa ɗayan waɗanda ake zaton wadda aka bayyana sunansa Kurum da Ike ya yi ƙoƙari ya arce. Jaridar The Statesman ta ruwaito cewa Auditor General ta zargi ejansoshi guda 6 da laƙo mai kuɗi $1.5 billion. Jaridar ta ce wani bincike na musamman da Auditor General ta yi ta bankaɗo wa yi sama da faɗi da kuma cin hanci a waɗansu ma'aikatu na ƙasar nan. Ma'aikatun dai sun haɗa da Jami'ar Ghana, Electoral Commission, Ghana Broadcasting Corporation, Ghana Export Promotion Authority, Chartered Institute of Taxation Ghana da kuma National Communication Authority. Game da abin da rahoton ya ce ne dangane da wannan rahoto daga Auditor General a Ghana cewar an yi sama da faɗi da kuɗi Ghana Cedi biliyan ɗaya ko kuma dai kuɗin Amurka $1.30 billion. Waɗanda aka nuna cewa waɗannan ma'aikatu guda 6 sun laƙume tsakanin shekara ta 2011 da kuma shekara ta 2016. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta rawaito. Asantihin ya sake tuɓe wani sarki na ofinsu a Hinkuru a dalilin zargin da ake masa na yin sama da faɗi. Jaridar ta ce Otumfu Osaitutu na biyu Asantehini ya sake yin amfani da ikonsa wurin tuɓe wani sarki na ofisu Ahinkuru na Ahinkuru Osai da zargin da ake masa na yin sama da faɗi da kuɗi masarautar. Tuɓe wannan sarki dai ya soma aiki ne tun a ranar Litini 24 ga watan Yuni shekara ta 2019, kuma an gudanar da shi ne a fadar Manshiya, kuma ya iso mako ɗaya bayan sarkin ya tuɓe wani sarkin wato Asafuhini a can fo Kwame Akowuya na uku. In kuma mun duba jaridar Daily Graphic wacce ita ce babban jaridar kasar Ghana, da mu samu wannan labarin. Yan Trader Nigeria Swami Magazine sun koma bakin aikinsu. Jaridar ta ce Najeriya masu sai da karafin gyaran mota a Swami Magazine da ke a cikin garin Kumasi, waɗanda aka matsa musu suka rufe shagunansu a dalilin kiyaya ko kuma ƙyabar da farorinsu na Ghana sun ka nuna musu sun koma bakin aikinsu. Wannan ya biyo umarni daga kwamandan 'yan sandan jihar Ashanti wadda ya bukaci 'yan tiredan da su sake buɗe shagunansu yayin da hukumomi ke ci gaba da tattaunawa domin samun bakin zarin warware wannan rashin fahimta. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaishe da Ridwanullah, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Kwamar Bishir Dauda Sabo unguwar Katsina, babban magatakarda kungiyar muryar talaka. To a gaskiya magana da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu, yan talaka na tsira ba mu goyon bayanta na cewa wai a cire tallafin mai da kuma na kudin wutar lantarki. Muna ganin wannan ra'ayi ne na ƴan jari hujja. Mu abin da muke cewa shine dole ne a tallafa wa talakan Najeriya ta bangaren man fetur, ta bangaren ilimi, ta bangaren wutar lantarki da sauran abubuwa. Idan mun ga cewa wasu ne ke cinye tallafin, to ya kamata masaba ya bada shawara ya ga wa'an hanyoyi za a bi a tabbatar da tallafin ne yana zuwa ga talaka. Wannan shine mafi, amma kullum a zo ana cewa za a cire tallafin nan ba zai taba gaskiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, mai magana Alhaji Musa Amurka siya ta gan Najeriya. Ina kira ga Abubuwa Galadi mai yi tsoron Allah. Da na Abubuwa Galadi ne mutum ne ga Buhari. Kiyaye dinnan Buhari ita ce yake jira har yanzu. To Allah ya sa Buhari ya gane ya bashi ya zaɓi wanne za a shawara a gaba shehu. Alhamdulillah kuma Allah ya taimaka an samu nasara. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, mai magana Alhaji Musa Amurka siya ta gan Najeriya. Al'amarin Najeriya sai dai mu ci Allah ya sauka musamman akan talakawan Najeriya masu cikin niyya ga shugaban kasa. To ban mai mamaki ba kan waɗanda ke cikin niyyar shugaban kasa. Na ɗaya akwai rashin karatu, na biyu akwai rashin tauhidi da shirin tsoron Allah. Ni dai a nan tunani ban kwantawa shugaban kasa ya azabta ni ko ya talauta ni. Don bai isa ba, duk abin da ya zo daga Allah ne, Allah shi ke azabtawa shi ke talautawa. Amma wasu sun ɗauki Buhari da ya hau mulki zai azabta su.
Ni ne Sani Balak da ke goyo Hausare a jihar Yobe Najeriya. Muna godiya al'ummar mutanen gora da kewayenta. Muna godiya da sabon program da aka samu na legal Dr. Abba Idris Atiku Abubakar Islamic Studies. Wannan Abba Idris samun program da ya kawo cigaba da dama a legal. Don an gyara harkar bangaren ilimi, lecturorin sai da kula da su, kamar especially kuma ɗalibai, kamar course da aka kawo na NCE. Da an waye gari ana yin diploma a gashuwa na NCE. Yanzu kuma an samu cigaba a sauwake ɗalibai za su yi karatu a nan Legal. Na jagorancin kawo wannan course da aka yi na NCE. Wannan abubuwan kuma alkhairi ne, ya gyara makaranta.
Madalla yanzu gasar filu ya dawo mana da takaitattun labarin duniya.
To a takaice, daula jiya Laraba majalisar dokokin Amurka ta amince da wani kudurin doka da zammar magance matsalar jin kai da ake fama da ita akan iyakar Amurka da Mexico, wanda ya tanaji samar da ƙarin kasafin dala biliyan 4 da kuma wasu sabbin ka'idoji na kula da bakin hauren da aka kama musamman ma kananan yara. Wara da kaɗin 84 ta amincewa, 8 ta rashin amincewa na zuwa ne bayan da gwamnatin Trump ta sha suka game da riƙon sakainar kashin da take wa ƙananan yara da aka kama, sai kuma mutuwar wani mutum da ɗansa daga ƙasar El Salvador waɗanda suka mutu lokacin da suke ƙoƙarin ratsa kogin Rio Grande zuwa ƙasar Amurka. Masu neman zama 'yan takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat sun tafka muhawara a daren jiya Laraba a wani taron farko na kamfen da aka fara yi na zaben shekarar 2020. Dukkaninsu na neman kayar da shugaban kasa Donald Trump bayan yin wa'adin farko a fadar White House. An fi mayar da hankali akan Senator Elizabeth Warren, 'yan majalisa daga arewa maso gabashin jihar Massachusetts, wadda sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin mutane ta nuna cewa tana dab da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a matsayin wanda ko wadda 'yan Democrat za su zaɓa don karawa da Trump a zaben da za a gudanar ranar 3 ga watan Nuwamban shekara ta 2020.
To a gaishe ka, kafin mu yi sallama bari mu miƙa saƙon taya murna ga Alhaji Ahmad Abubakar ɗan Fetal da Alhaji Shehu Abubakar ɗan Madakin Guyaku, murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Abdulrashid Ahmad da Nana Asma'u, da kuma saukar karatun ranar Asabar ɗinnan mai zuwa da ƙarfe 2 na rana a gidan Alhaji Shehu Fetal a garin Gombe na jihar Adamawa. To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima kaɗan da la'asar, inda za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Safila Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni, da injiniyan mu Mr. Daryl Smith. Ni Daula Salim nake cewa ku huta lafiya.